والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan hudu ga watan Ramadan shekara ta 2000 shekara ta 442 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda yayi daidai da 16 ga watan hudu na shekara ta 2021 miladiya. Wannan shine darasi na hudu cikin darussan watan Ramadan a wannan shekara, wanda wannan darasi na yau zai zama abun jinginawa ne ga darasin jiya, wanda muka karanta ayoyi na darasi na uku a cikin suratu Yusuf alaihi salam. Mun karanta aya da take magana dangane da mafarki, wanda ita ce aya ta farko da ta ambaci mafarki a cikin sura. Duk da cewa cikin surar akwai wurare daban-daban waɗanda aka ambaci mafarki, da kuma bambancin me aka gani a mafarkin da kuma bambancin fassarar mafarkin. To amma wannan tunda shi ne na farko, sai ya zama washi za mu sadaukar da darasi dangane da bayani akan mafarki da hukunce-hukuncensa. Idan mun je gaba ta yi mu yi darasi akan mafarki kuma wato waɗansu darussan na daban bayan wannan darasi na farko, dangane da bayani akan me ake nufi da mafarki, hakikaninsa menene, amfaninsa menene, rabe-rabensa, sannan kuma yaya mutane suke dangane da mafarki idan sun yi. Darasi na biyu zai yi bayani ne akan fassarar mafarki, su wane ne suka cancanta su yi fassarar mafarki, sannan kuma su wane ne ya kamata ka iya nema ka tuntuɓe su domin in ka yi mafarki su fassara maka, sannan wani irin mafarki ne ma ake iya neman fassararsa, wanne ne kuma wanda ba ma sai ka nemi fassararsa ba. Sannan ta yi daga baya kuma wato a nemi wani darasin na uku da na yi waye yi magana akan wato idan kana so ka koyi ilimin fassarar mafarki ta yaya za ka yi ka koya, idan kuma kana so ka zama wato wanda zai rinka shiryar da mutane akan mafarkai da kuma sirrin da ke cikinsa ta yaya za ka yi, tare da kuma misali ko misalai akan waɗansu da suka kware akan fassarar mafarki a da da yanzu, domin mu daɗa ƙara fahimta. Don haka dai darasin yau zai zama darasi ne na farko akan abin da ya shafi mafarki. Abin da ya jawo wannan shine faɗin Allah maɗaukakin sarki, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, in qala yusuf li abi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaitana lil insani 'aduwwun mubin. Allah maɗaukakin sarki ya ce Annabi Yusuf ya ce da mahaifinsa, ya babana, ni na yi mafarki na ga taurari guda 11 haɗe da rana da wata duka suna mun sujada. Kai ka san wannan daga ji, in ba a mafarki ba bayan da za a iya ganin wannan, kuma duk mutumin da ya ce ya ga irin wannan ba za ka ƙaryata shi ba da gaske ya gani. Amma ta yaya za a ce tauraro ya sujada, ta yaya za a yi a ce rana ta yi sujada, ta yaya za a yi a ce wata ta yi sujada, sannan kuma wato ta yaya za a yi a ce mutum ya ga haka kuma yanzu ya farka har ya iya bayar da labari? To wannan duka yana ɗaya daga cikin abinda ke da ban mamaki dangane da mafarki ga ɗan adam. Abinda ake nufi da mafarki, wanda a Hausa ake ce mafarki, irin wanda yanzu muke magana a kai, shi ne wanda Allah ya kira shi da ar-ru'ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka, ar-ru'ya ɗaya take daga cikin nau'ukan mafarki guda uku wanda mu duk a Hausa muna ce musu mafarki. Amma a shari'ance wato ar-ru'ya daban,
wani nau'in mafarkin kuma da ake ce masa al-ulumu daban wani irin nau'in mafarkin kuma da ake ce masa hadithun nafs shi kuma daban amma duka dai zamu rika kiran su da sunan mafarki sai dai a cikin bayani ne zaka gane wani irin mafarkin ake nufi ita wannan azubiya wanda annabi yusuf ya ganta kuma wanda annabawa suke gani kuma wanda sauran mutane na gari suke iya gani malamai sun ce ita ce ma yarakul insanu fi manamihi hasanan duk abu mai kyau wanda mutum zai gani a cikin baccinsa wannan shi ake nufi da azubiya an ce abu mai kyau ba dole ya zama sakamakon abu mai kyau bane ko fassararsa ta zama mai kyau amma shi a wurin wanda ya gani zai ga abu mai kyau kuma zai gan shi a matsayin abu ne wato da ke bashi labari ko nuna maka izina akan wani abu to amma aka fassara ne ko dai ya zama mai kyau ko ya zama mummuna amma duka dai sunansa ru'ya a cikin littafin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin na ibnul qayyim da kuma littafin madarijus salikin duk ya yi maganganu akan mafarki kamar yadda ibnu hajar al-asqalani shi ma ya yi magana a kan mafarki domin imam al-bukhari ya yi babi mai wato cikakke mai suna kitabu ta'birir ru'ya babin da yake magana a kan fassarar mafarki to a ƙarƙashin wannan duk za ka ga abin da malamai suka faɗa dangane da haƙiƙanin mafarki saboda mafarki wani sirri ne da mutum shi kansa ba zai iya gane ya yake ba to haƙiƙanin mafarki don ka sani daga yau mala'ika shi ne yake nuna hoton abin da ke faruwa a mafarki idan mafarkin na azubiya ne akwai wani mala'ika muwakkalun bi ru'ya wanda shi Allah ya sa shi aikinsa shi ne nuna wa mutane mafarki shi ne yake nuna maka hoton supporting abin da duka gani a cikin mafarki idan dai mafarkin na azubiya ne to mala'ika ne yake nuna maka ina yake samu wannan labari da yake nuna maka wannan mala'ika Allah ya bashi sirrin laika lawhul mahfuz wato wannan babban record din na Allah wanda Allah ya rubuta labarin kowa da kaddararsa da ni da ku duka akwai cikakken tarihin mu da na baya da na gaba har zuwa yanda za mu kare aljanna ko wuta zaka je akwai a cikin wannan record din sannan a nan duniyar wacce irin rayuwa zaka yi zuwa yaushe zaka mutu nawa ne yawan arzikinka ana fahimta ko nawa ne yawan iskar da zaka shaka yawan abincin da zaka ci yawan ruwan da zaka sha yawan garuruwan da zaka ji inda zaka taka a bayan kasa da kuma wahalhalun da zaka sha a rayuwa da gwagwarmayar da zaka yi da abubuwan da zaka ci nasara da abubuwan da zaka faɗi a cikin su duk akwai a ciki to wannan mala'ikan idan kai mutumin kirki ne sai ya je ne ko sai ya ga abu kaza ya fito ya same ka ko abu kaza zai samu wani amma ba zai gaya maka a zahiri ya ce maka kaza da kaza da kaza zai faru ba sai ya yi maka wani abu ya riƙa wasu demonstration ko nuna maka wasu hotuna abinda za ka gani ko nuna maka wasu alamomi sai ya barka kai kuma ka yi amfani da hankalinka ko da iliminka ko da na wani don ka gano me yake nufi saboda yana baka satar amsa ne cewa abu kaza zai faru don ya gani a cikin littafin record ɗinka ana fahimta shi ne asalin mafarki na azubiya don haka asalinsa gaskiya ne ba ƙarya ba ce saboda lawhul mahfuz a duk abin da ke cikinsa gaskiya ne kuma duk abin da ya rubuta zai same ka ko zai samu wani in yana cikin lawhul mahfuz tabbas ya faru to tunda Allah ya karkace gaibi ga kansa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shi yake da sanin gaibi don haka baya bayyanawa a gane to shi mala'ika in ya zo ba a bashi dama ya gaya maka amsar a fili ba amma zai iya maka alamomi da in kai ka yi ilimi za ka iya gane in kuma ka samu mai ilimi zai iya gane kuna fahimta to shi ne asalin haƙiƙanin mafarki wannan fa'ida ce da ta yiwu baka taɓa jinta ba a kan mafarkan da kake yi ko wasu suke yi ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma a cikin larabci za ka ji an ce ar-ru'ya za ka ji an ce al-hulum kuma dukansa mafarki ne wa ila balagha al-aqfalu minkum al-hulum da kuma nan ar-ru'ya la taqsu ru'ya ka kuma duka mafarki ne me bambancin su shine al-hulum kowa yana iya yi amma a rubiya ba wanda yake sai mutumin kirki na musamman rubiya ba wanda yake yinta sai mumini ana fahimta sannan kuma ya zama mutumin kirki sannan kuma wanda Allah ya yarda da shi da har zai iya sa mala'ika ya mata hidima ya rika bashi satar amsan da zai faru a nan gaba in baka kai wannan matsayin ba ba za a ajiye mala'ika ya maka wannan aikin ba sai ka zama na Allah ta yanda Allah yana so ya rinka nuna maka wasu abubuwa don ka shirya kafin su faru kamar yadda yake wa annabawa kafin abu ya faru sai ya sa su gane alamu cewa abun zai faru in wahala ce sai ka san shirin da za ka yi idan daɗi ne sai ka san shirin da za ka yi an fahimta idan wani albishir ne sai ka san wannan albishir din ya shafe ka ko ya shafi wani ta yaya za ka yi ka isar mata ko ka isar wa kanka amma shi al-ulum kowa yana iya yi musulmi yana iya yi arde ma yana iya yi mutumin kirki yana iya yi mutumin banza ma yana iya yi yaro yana iya yi babba yana iya yi mace da namiji kowa yana yi wannan shine al-ulum ana fahimta ko shi yasa dukkan ar-ru'ya ita ana jingira ta ga Allah ne labari ne na Allah ta hanyar mala'ika amma al-ulum shi ana jingira shi ma shedan ne Allah in yana so ya baka labari ko ya nuna maka wani abu sai ya turo mala'ika ya maka amma shedan shi zai zo da kansa ko ya zo a siffar wani sai ya nuna maka wani abu don ya batar da kai ko ya wahal da kai a duniya ko kuma ya maka wani abu da zai maka illa a rayuwa ko a addini shi yasa al-ulum min ash-shaytan wa ar-ru'ya min Allah azza wa jalla aka wani wannan ai babban bambanci ne to menene matsayin mafarki a musulunci mafarki yana da wani matsayi na musamman a musulunci domin ta dalilin mafarki Allah yana yin wahayi wa annabawa kaga ko darajarsa ta kai yanda in Allah zai bayar da labari yana iya tura wato mala'ika yace je ka gaya wa annabi na kaza amma sai a cikin bacci ta cikin mafarkinsa kaga a cikin mafarki yana da muhimmancin da har Allah yana iya wato yin communication da bawansa ta hanyar ta kaga a cikin matsayinsa babban sannan communication inda zai iya zama shari'a a ce dukkan al'umma su yi aiki da shi kuma ta mafarki ne mun ji a cikin suratul safat yanda Allah ya bamu labari cewa annabi Ibrahim alayhi salam a mafarki Allah ya umarce shi da cewa ya je ya yanka ɗansa da wuƙa ya gaya wa ɗan ɗan ya ce masa mu je ka aiwatar da abin da Allah ya umarce ka kaga in kai ne wani zai ce maka an yi mafarki za a yanka ka ai baka da abokin gaba kamar wanda ya wannan mafarki to amma da yake annabin Allah ne kuma labari ne na gaskiya sai ce da shi na miƙa wuya kamar yadda kai ma za ka miƙa wuya mu je ka yanka ne yadda ubangiji ya umarni kaga wannan ba karamin sadaukarwa ba ne falamma aslama wannan babban miƙa wuya ne ta dalilin mafarki kamar yadda kuma za mu ji a cikin wannan sura ta suratul yusuf da ita ne aka tabbatar da cewa annabi yusuf zai zama annabin Allah tun yana dan karami ta hanyar mafarki ya ce masa wannan abin da ka gani wa kadalika yaji ta zika rabbuka alama ce ta cewa Allah zai fifita ta akan kowa a gidan nan ta dalilin mafarki Allah yana iya ceton al'umma gaba daya sarki mai adalci na zamanin annabi yusuf ya yi mafarki akan ya ga shanu guda bakwai waɗansu shanun guda bakwai masu ƙoshi a masu yunwa suna cin waɗannan masu ƙoshin a sanadiyar wannan mafarkin annabi yusuf ya fassara shi kuma ya zama ceto daga halin ƙunci na rayuwa ga al'ummar ƙasar masar gaba ɗaya wanda labarin duka ta cikin mafarki ya zo a ta dalilin mafarki Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai samu damar shiga ɗakin Ka'aba bayan ya ga alamar kamar ya fidda rai saboda tsanani da kafirai suka nuna da kiyayya da keta da gaba da suka nuna masa suka hana shi shiga ɗakin Ka'aba suka sa suka kore shi ya koma amma Allah ya ce masa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjid al harama insha Allah Allah ya ce Allah ya gaskata wannan mafarkin da ka gani cewa da kai da mutanenka za ku shiga ɗakin Ka'aba nan amma ba yanzu ba lokaci yana zuwa wannan mafarkin ya zo ya zama gaskiya ko bai zama ba ya zama a sanadiyar mafarki wato dukkan annabawa kafin a haife su iyayensu mata kafin su haife su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakan nuna wa Allah yakan nuna wa matar cewa abinda zaki haifa fa zaki haifi mutum ne ba kaman sauran mutane ba zaki haifi wani ne matsayi ne a duniya duk matar da zaki haifi annabi sai ka ga alama a mafarkin ta cewa abinda zaki haifa babba ne ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad kuma Imam Al-Haythami ya inganta shi a cikin Majmu' Az-Zawaid cewa dukkan iyayen annabawa suna gani a cikin baccin su cewa abinda yake cikin cikin tannan wani abu ne mai muhimmanci za ta haifa wanda sauran mata ba za su ga irin wannan ba a cikin ne ma yake nuna cewa kafin mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haife shi har sai da ta gani a cikin mafarki cewa wani haske ya fita daga jikinta ya haska wato soraye da kuma manya-manyan wato abin nan fadoji na kasar Sham gaba daya haka ta gani a mafarkinta amma kaga lokacin ba dole ta gane me ma'anar wannan mafarkin ba ashe kuwa za ta haifi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi cewa abubuwa da yawa na shari'a da muke ibada da su sun tabbata ta hanyar mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar masa da sallah ana maganar yaya za a rika yi ana kiran mutane su zo sallah idan lokaci ya yi aka yi mitin wasu su ce a rika busa kaho wasu su ce a rika kada kararawa irin na kirista wasu su ce a rika buga ganga aka yi ta yi tunda lokacin ba a san me za a yi ba sai aka watsi a san gobe za a sake zama sai Allah ya turo mala'ika ya zo wurin Abdullahi ibn Zayd ya nuna masa a mafarki kuma ya je wajen Umar dan Khattab ya nuna masa a mafarki cewa ga abin da ya kamata ku yi ga satar amsa kiran sallah za ku yi kuma ya koya masa kiran sallah sai da ya farka ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni kuma kaga ga abin da na gani a mafarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce innaha la ru'ya haq wannan mafarki ne na gaskiya ko yawo Bilal kai ba za ka zama ladan ba Bilal ne ladan ne shi ladan bai ma san abin ba ko shi ba shi ya ga mafarkin ba amma aka kawo aka koya masa kuma mala'ika ne koyar da lafazan da kuma yadda za a yi kiran sallah kaga du a cikin mafarki ne sannan yana daga cikin muhimmancin mafarki cewa ita ce hanya ko wato mafarki ya rage shine hanyar da Allah zai rinka bayar da labarai na albishir ga al'umma bayan wahayi ya yanke yanzu ba annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'd ba za a sake samu annabi ba daga shi to kaga da duk abin da ya taso wa al'umma mai kyau ko mara kyau za su je samu annabi yanzu da babu shi waye za mu samu malamai dai su ba da fatawa amma samun tsinkayar al'amura da za su faru a nan gaba a ga wani a ga wata alama ta albishi ta ina sai ta hanyar mafarki da Allah zai rinka sawa wa waɗansu mutane na gari a cikin al'umma ta da mafarki Allah zai rinka turo labarai a rinka gani na abin da zai faru ga al'umma mummuna don su shirya ko kyakkyawa domin su zama suna cikin shirya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da yake cikin sunan ya ce afdaqun nasi ru'ya afdaquhum haditha wanda yake kowa gaskiya a cikin magana shine zai zama wanda mafarkinsa zai fi zama gaskiya saboda ba kowa ne in yi mafarki zai zama na gaskiya ba amma yawan gaskiyarka yawan in kai mafarkinka zai zama na gaskiya ne sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'mini takdib idan zamani yayi nisa yayi kusa to za a zama lokacin da wato mumini idan ya yi mafarki to ga mafarkin ba zai zama ƙarya ba sai dai ya bayar da gaskiya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim na abu huraira ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa yace mafarki na gaskiya mafarki irin na mutumin kirki wani bangare ne daya daga cikin kashi 46 na annabta kashi daya cikin 46 na annabta yana cikin mafarki to wannan hadisi ne yake nufi yana ɗaya daga cikin hadisai masu iskali a wurin malamai masu sharhi akwai maganganu da yawa daga masu sharhi akan wannan hadisi waɗansu su ce ma'anarsa shine asalin annabta wato an kasa ta ne kashi 46 sai aka ɗauki kashi 45 aka tara wa annabi kashi ɗayan kuma na ƙarshe sai a ba wa magadan annabawa su ne malamai waɗanda ta hanyar mafarki za su iya gano abubuwa waɗanda za su iya zama bishara ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu kuma su ce a'a wannan fasara ba ta yi ba domin annabta ba za ka iya kaskata ta ba annabta wata daraja ce da la ta tajazza ba za ka iya kaskata ta ba balle ka ce akwai kashi kaza a cikin ta sannan kuma tunda annabta ita shi malam ta mutum zai iya koyo ya zama malam amma annabta ba a koyo kuma ba kokarin ka ke sa ka zama annabi ba zaɓi ne daga Allah Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas kuma shi ma annabi yace wa kadhalika yajtabika rabbuka ubangiji ne yake zaba to tunda ba haka bane wato ba hanyar kokarin mutum ke iya samarwa mutum annabta ba bai kamata fassarar ta zama wani kashi ne na annabta ba kai ka ce yanzu kana kashi ɗaya in ka ƙara gaba za ka je kashi na gaba kenan har wata rana ka zo ka ce kai annabi ne to sai suka ce ba wannan ne fassarar ba fassarar da ta fi kusa cikin fassarar da duka na gani ba kamar fassarar da malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya masa rahama ne yake cewa ma'anar wannan shine kamar yadda wato annabta gaskiya ce tsantsa kuma ta hanyar wahayi annabta take zuwa Allah yana turo mala'ika ne zai wahayi wa annabi ko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha to tunda Allah ne ke aiko da wahayi zuwa ga annabi sai ya zama annabi to wannan ba wanda zai iya kama wannan matsayin sai annabi amma gaskiya mutlak ba kamar gaskiyar da take cikin annabta sai ce to mafarki kuma shi ma yana da wani bangare na gaskiya wanda kamar in ka kasa gaskiyar da take cikin annabta ba wai darajar annabtar ba ba matsayin annabtar mutum ya iya kaiwa ba amma kamar yadda kake ganin duk abin da annabi ya faɗa a cikin labarinsa ko wahayin da aka yi masa gaskiya ne tsantsa to haka mafarki shi ma kashi ɗaya bisa 46 cikin gaskiya ne irin da gaskiyar annabta kuna fahimta za ka zai yi wahala ka samu wata gaskiya da za ka iya kwatanta ta har ta iya kai kusan annabta da irin wannan kason kamar gaskiyar da take cikin mafarki irin mafarki mai kyau na wanda bawan Allah na gari zai yi jama'a an fahimta to kaga in ka ɗauki misali duk mafarkin da ya zama mutum nagari ya yi kuma aka fassara ko ya zama annabin Allah ya fassara ko wani daga cikin nagartattu suka fassara za ka ga ya zama gaskiyar abin da aka faɗan kuma zai zo ya faru ana fahimta ko? To wannan shi yake nuna wato abin da ake nufi da arru'ya da cewa wato abu ne na gaskiya wanda yake kashi ɗaya cikin 46 na wahayi to amma duk da haka shi Ibn Uthaymeen yake cewa wannan lamba 46 da annabi ya faɗa wannan kan tauqifi ne me yasa annabi ya ce 46 me yasa bai ce 60 ba me yasa bai ce 40 ba wannan abu ne tauqifi Allah shi ya farwa kansa sani ana fahimta ko to wannan shine gaba zance ta biyu gaba ta uku ita ce rabe-raben mafarki mafarki ya kasu kashi uku ne akwai mafarkin da hadithul malak labarin mala'ika ne akwai mafarkin da yake hadithul shaitan labarin shaitan ne akwai kuma mafarkin da hadithul nafs labarin zuciyarka ne da labarin da mala'ika zai baka shine arru'ya da labarin da shaitan zai baka shine adghathu ahlam da labarin zuciyarka abin da ya dame ka a cikin rai kana kwantawa sai kai mafarki wannan shi kuma hadithun nafs ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kare yarda gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce inna ru'ya kala mafarki kashi uku ne min a hawilun min ash-shaytan daga ciki akwai surkullen shaytan li yahzuna biha ibn adam wanda dan adam zai ji bakin ciki in ya gani wa minha ma yahummu bihi ar-rajul fi yakbatihi akwai kuma mafarkin da abin ya tafi mutum a farke ya tashi a ranka in ya kwanta sai ta gani shi bai rahu sai manalibi sai ta gani yana zuwa masa wa minha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa akwai kuma mafarkin da yake zama kashi daya cikin 46 na annabta shine wanda kaji muku gama magana akan wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito kuma Albani ya inganta shi Allah ya kara yarda gare su gaba daya Allah ya kara musu rahama abinda wannan hadisi yake ce mana shine mafarki kashi uku akwai mafarkin da muke magana akai shine na abu'iya min Allah shine hadithul mala wanda Allah zai turo mala'ika ya baka alamun da suke nuna maka wani labari ta yi ya baka labarin kai baka gane ko wani ma bai gane ba har a tafi dai a zo a yi abun ya wuce shi ya gama naka aiki ta yi kuma yayi kai ka gane da kanka ta yi kuma yayi kai baka gane ba sai ka kai wa wani da shi zai gane ya gaya maka kuma ya zama gaskiya ne ana fahimta ko kuma irin wannan suna faruwa da yawa a cikin mutane yana daga cikin mafarki mafi ban mamaki akan wannan da ya zama waki shine mafarkin da mahaifina ya gaya mun yayi dangane da haihuwa ta tun lokacin mahaifiya ta bata haife ni ba ko mafarki mai makamancin irin wannan wanda daga baya kuma ya samu wani malami ya fassara maka kuma mafarkin ya zo ya zama gaskiya ga kina ga ku mafarki mafarki na biyu shine mafarkin da yake kasa abu a ranka shine mafarkin da kuka cika yi yanzu kuma da same ya fi yawa a cikin ranku to abinda kuka fi gani ke yanda abin ya dame ka da rana haka da daddare ka je zai dame ka wannan mafarkin da yana cikin hadithun nan haka wanda zai yi tafiya yana tsoron karya makara za a tashi karfe shi da yana kwanciya sai ga mota za ta tashi sai ya farka wannan duk ba Allah ne ya aiko shi wai a yi maka wani ishara ba kawai kwakwalwar ka ce take caji da abin da dama kwakwalwar da ita ta kwanta kuma da shi za ka tashi ana ganewa yana ɗaya daga cikin abin da yake ba ka tsoro kana kwantawa ka rufe ido sai kai ta ganin abin saboda dama yana razani ka kana jin tsoron abin ana fahimta wannan shi ne hadithun nan ko kuma kana tsammanin wani abu yanzu ɗan siyasa yana kwanciya ba abin da zai rinka jejeje ana kirga kuri'u ɗaya biyu uku ko ya ci ko ya faɗi ya tashi ana zane yana ta hayaniya wa mutane saboda ya ga ya faɗi haka ɗalibin ilimi in ya kwanta ba abin da zai rinka gani kamar alƙalami yana canjawa ya ci ko ya faɗi wannan shi ake ce hadithun nafs irin wannan kar baka ce a fassara maka shi kai kanka ka san fassara kuna fahimta haka kuma mafarken da mutane suke yi dangane da abinda suke so su zama a rayuwa kana so ka yi kuɗi kullum in ka kwanta yake ta gani kuɗi ko ba mamaki wallahi baraka taɓa yin su bai dai a mafarken to irin wannan duk kamar yadda nake cewa ba sai ka je ka nemi fassara ba hadithun nan menene ya dame ka a rai sai ka riƙa gani galibin mafarki da zai zama ru'ya baya da alaka da abinda ka sa a ranka kawai zaka gan shi kwatsam ne abinda ba ka tsammani kawai sai ka gan shi ana fahimta ko ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a majalisar ta sai shi da sai wani mutum ya ce ya rasulullah kun san annabi yakan zai zauna kowa zai faɗi mafarkin sa annabi ya fassara masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ya zai ce masa ya rasulullah ra'aytu al-barihata fi ma yara nadi ni ina bacci jiya na mafarki ka anna unuqi duriban kamar an tare wuya ne wa taqata ra'si kai da ya fadi a kasa fantaba'tuhu fa akattuhu fa a'attuhu sai na bi kan sai na dauko kan sai na dora sai zauna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaje abin da gani yana so a fassara masa me aka yi fa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa idza laiba shaytanu bi ahadikum fi maramihi fala yuhaddithanna bihi Allah duk lokacin da shaytan yayi wasa da hankalin ɗayan ku kare zaina ba mu labari wannan ya zama wasan waye wasan shaytan sai za ka yanke kanka ya fadi a kasa kaje ka dauko da dai kaga kan yace wannan shaytan ne kawai yace shi yasa ashe kaga akwai mafarkai da yawa da wadansu suke yi shaytan ne yake musu wasa da hankali sai dai ta wahala yana neman wai sai an fassara masa kuma kaje a maka mummunan fassara kuma ta auku akan ka kuna fahimta ba kowane mafarki ne in ka gane yake zama rubiya ba wannan daga ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine hadithu shaytan shine adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wil al ahlam bi alimi in kaga irin wannan mafarkin na hayaniya wani abu ya markade ka kuma daga baya ka tashi ko ka mutu kuma ka dawo ko wani ya mutu kuma ya dawo wannan duk shedan ne yake maka wasa da hankali kuna fahimta da kyau don haka ba komai bane daga ka gani sai ka ce zaka da mai fassara Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara wa mutane mafarkai amma mafarkan da suka zo daga mala'ika mafarki daga shaytan yace kar ma ka rinka ba mu labari kawai ka bar shi ka je kai addu'a ka nemi tsarin Allah daga shi daga baya za mu jiya ake in an yi mafarki irin wannan daga cikin irin wannan mafarki shine mutum yayi mafarkin wai ya ga Allah duk yana daga cikin shirme shaytan ne kawai yake masa wasa mutum mai arha irin ka haka kawai ya ce ya ga Allah kuma ya gan shi a sura mai kaza shine cika to naga Allah kuma ya gan shi yayi kama da kaza Allah yana kama da kaza ne laisa kamithlihi shay duk wanda yake irin wannan ya ga shi ne kawai shaytan ne yake sai wasa da hankalin sa ko mutum ya mafarki ya ga mala'iku kuma sai shi naga mala'ika ya mini kama da wani kaga wannan ba mala'ika ka gani ba don mala'ika bai kama da wani ko mutum ya mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma sai gan shi baki ne mai zagan baki kamar ba da bai gani ba ko ya gan shi a filin kwallo anai kamata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kan ground din siyasa yana campaign kar wannan duk ba Annabi ya gani ba shedan ne yake wasa da shi saboda dama yana da alaka da kwallo sai ya zo masa a kwallo yana da alaka da siyasa sai ya zo masa a siyasa kuna fahimta don haka kar ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane irin yanayi ka ce Annabi ka gani abinda zai sa ka gaskata cewa Annabi ka gani shi ko nan ba sai an fassara masa ba ma shine ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a kyakkyawar sura irin yadda aka ce haka yake Annabi sallallahu alaihi wasallama fari ne kuma balarabe ne in ka ga bature ba Annabi ka gani ba wallahi kaga Donald Trump sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ganshi da cikar siffarsa yadda aka faɗa in ya maka murmushi ka ganshi da haƙoransa farare kuma ka ga ushiya ka ga ido mai kyan da baka taba gani irin wannan ba ka ganshi yana da cikan gemu amma ka ga wani yayi aski tarbabo kuma ka yana murmushi a shekar ka gani wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaytan ba zai taba iya shiga irin tawa ba in ka ga cikan siffa irin ta Annabi to ba shaytan bane Annabi ka gani da gaske saboda shaytan ba zai iya irin wannan shigan ba amma in ka ga mai kama da wani yace shine Annabi to shaytan ne zai ce maka shine Annabi saboda dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaytan ba zai iya kama da suransa bane amma shaytan yana iya zuwa ya ce maka shine Annabi kuna fahimta zaka duk wanda ya ga wani irin mutum ba irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba to ya ga wani irin mutum ne amma ba Annabi ya gani ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya wuce wasa da har za ya iya ganin sa a kowane irin yanayi ko a mummunan wuri wannan ba Annabi ka gani ba kuna fahimta ko yana daga cikin wannan shine wato abin nan abubuwan da aljannu suke sa wa mutane na mafarkai na abin tsoro duk wanda yake da matsul jinni ko namiji yake ko mace zai rika ganin abubuwa da yawa na abin tsoro an tashi da kai sama ana ta cikenan kaga wasu sun zo abin tsoro sai ka tashi sama aka neme ka aka rasa to shedan da ya kai ka sama ba mala'ika bane ya daga ka kuna fahimta ko haka irin mafarkin nan kana faduwa daga sama eh da duk kuma ya farka eh ka ji din ko ka ga kai mali sai ka ga mali bango wannan bishe dan ne yake maka wannan mala'ika ba zai maka wannan ba
kuna fahimta ko mafarkai irin waɗanda masu cutar aljanu suke yi mafarkai barkati na maza da na mata duk irin waɗannan suna daga cikin hadithu shaifa an fahimta yanzu mun fara mafarkai kashi nawa kashi uku babu mafarkin da ya fita daga cikin waɗannan duk abin da za ka gani ko dai daga Allah ne wanda ya ciro mala'ika nuna maka ko kuma daga karka ne kai saboda abun ya dame ka sai ka ga irin shi ko kuma daga shaitan babu na gaba shine shin wani abu na hukuncin addini yana iya tabbata sakamakon mafarki ana iya umarni Allah ya aiko da umarni ya ce a yi kaza kuma a gani a mafarki kamar yadda kuke gani wani lokaci sai a ce wani limami a ɗakin Kaaba ya yi mafarki ko wani ya yi mafarki wani lada ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana jajjabi a rauza sai ya mafarki to Annabi ya ce duk wanda ya ji wannan labari ya raba da zero guda zuwa goma kuma duk wanda ya haka zai samu abu kaza zai samu abu kaza kuma Annabi ya ce a gaya wa mutane duk su kama abu ne ranar Laraba ka ga wannan labari duka wato ƙanzon ku ne gemu wannan ba labari bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inna halaysat ru'ya ba labari mafarkin gaskiya bane duk mafarkin da zai ce a yi kaza na addini wanda da babu shi a cikin addini ko kuma ya hana wani abu a addini wanda da akwai a cikin addini to ba mafarkin gaskiya bane kuma ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba kuma Allah baya aiko da umarnin a yi a addini ko a hana a addini bayan tafiyan annabawa wa mutane ta hanyar mafarki saboda inda zai zama haka to me amfanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai kawai sai a bari ai ka tura wa mutane ta mafarkai su ta kawo mana salati su ta kawo mana falala amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tashri'in addini ya tashi kwata-kwata ba abin da ya rage wanda Allah zai iya nuna wa mutane ta hanyar mafarki sai dai al-mubashirat shine abu mai kyau da dama kana yi kuma Annabi ne yake kai sai a mafarki a gani akwai aikin da kai akan ka ci gaba wannan kan gaskiya ne kuna fahimtar wannan da kuma wato al-inzara abu mai muni wanda kake yi kuma Annabi ya hana sallallahu alaihi wasallama sai ka gani a mafarki sai a ce ana rasanar da kai ko ana ce ka ga yawa ne kariya saki ana ganewa wannan shi ma yana iya zama gaskiya saboda dama tun kafin nan a shari'ar Allah a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hani akan wannan to mafarkin da yake a gaya maka ka daina abu kaza mummuna da kake kaga mafarki yake ba ce ka wannan gaskiya ne ana fahimta ko akan irin wannan ne zaka rinka jin mafarkai da yawa na mutane bayan Allah da za a ce ka gaya wani ya abun kirki abu kaza a gaya wani ya daina abu kaza da yake yi wannan zaka samu gaskiya ne galibi saboda wanda ya mafarkin bai ma san kana yi ba amma Allah ya ce ga maka saboda kai darajar ka bata kai kai mafarkin ba tunda irin wannan mafarki na gaskiyar sai ne gaskiya kadai yake iya yin sa to sai wani mai gaskiya cikin bayin Allah sai yayi sai zai ce maka ni na gani a mafarki wai kana kaza amma an ce in ga maka ka daina in ka san kana yi to wannan Allah yana son ka ne kawai Allah yana son ka ne aiko a gaya maka a maka nasiha kana jin haka kai a miya ka daina ana fahimta wani kuma kana aikata wani abu na alkhairi sai wani ya gani a mafarki cewa an ce a gaya maka wannan abun na alkhairi ka ci gaba da yi ko abu kaza da baka yi ka fara yi alhali dama akwai a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne ka karba kuma kai aiki da shi an fahimta ko kamar wani bawan Allah ne kwanan nan da ya kira yake cewa yayi mafarki ai wani bawan Allah ne mafarki shi mutumin yana da taimako saboda Allah yana yawan bayar da sadaka sai ce shi wancan din yace ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka gaya wa wani daliban ilimi ya sai musu littattafai da alqur'ani yayi abu kaza yayi abu kaza shine yake tambaya yace kai dan ya kai ai ka ci sa'a kana yin wasu abubuwa na alkhairi ne suna da daɗi a shari'a sai Annabi yake sai ƙara buɗa maka kofa sai ce maka kai nace yi aliya ka sai Qur'ani ka sai littattafai ka buɗe labari tunda kana da arzikin kai dama ce Allah ya baka irin wannan ru'ya hak labari da tiyani kuna fahimta da ba akwai shi a addini kana yi ko kuma baka yi sai aka ce kai kana wannan an ƙara maka wato kwarin gwiwa ne akan addini amma abin da da babu sai a ce an gani a mafarki annabi ya ga ya bada wani salati wannan daga ji kakan ƙarya ce wallahi dagurin kuma in ba an gani a mafarki to ba annabi bane zo a mafarkin wallahi wani ne zai nuna so da dukkan salati babu wani salati kamar wanda annabi da kansa ya zauna ya koya wa sahabbansa kuma duk wani salati da zaka yi ba zaka iya kaiwa nasa ba wallahi ka hazlaka almutahazliku inji ibnu qayyim ba wani duk azakar mutum ba zai iya kiro salatin da ya kai salatin da manzon Allah ya koyar da bakin sa mai albarka ba to a ce an gani a mafarki wai annabi ya bada wani salati ya bar wasu kebantattu amma ya tafi bai ba Abubakar ba bai ba Umar ba bai ba Usman ba bai ba Ali ba duk wadannan bai ba su ba sai bayan shekara 1000 wani abu sai zai ba wani wannan wani ƙarya yake yi wallahi babi na gaba wani akirin wannan mafarkin ne ya sa al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin wato wannan hadisi da yake magana a kan mafarki sai yake cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki yace kamar yanzu muna ba muna wata Ramadan ba ba an cika kwana ai ba mun ga wata a kwana 29 ba Saudi Arabia tun kuma sai da suka kai 30 ranar 29 ba mun muka ga wata su ba su ga wata haka ne ko da ba su ga wata ba sai mun dauka tare saboda ranar da su suke 30 mun kuma shine 29 namu to ranar da mutali a ce ana kokarin ganin wata saboda ranar 29 ce a wuri sai aka nemi wata ba a gani ba a cikin dare sai wani ya mafarki ana fahimta sai ya ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani ya zo ya ce masa an ga wata ku ne wani ba ku gani ba za ka gobe ku tashi da azumi to da wannan mutumin da ya gani da sauran al'umma dukkan su ba za su yi amfani da wannan mafarkin su ce da su tashi da azumi ba shine ma'anar cewa ba a tabbatar da hukuncin shari'a ta hanyar mafarki kuna fahimta saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu shine idan kun gani ku fara azumi idan ba ku gani ba ku cika 30 don haka jiya da ba a gani ba da za a cika 30 umarnin wa ake cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam to zai fasa wannan umarnin kuma ya zo a mafarki ya ce a'a na fasa abinda da na fara ina da rai yanzu ne bayan ya faku kuma ya ce a'a a tashi a azumi go a tashi da azumi go kaga ba za a yi haka ba ina fata an fahimta sai babu na gaba shine idan kai mafarki me ya kamata kai mafarkin da za ka yi ɗayan biyu ne ko dai ka yi mafarki mai kyau ko ka yi mummuna haka ne ko idan ka yi mafarki mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ra'a ahadukum ru'ya yushibbu hadu wanda ya mafarki na abin da yake so ya ji daɗi ya ce fa inna ma hiya min Allah Allah ne ya aiko wannan mafarkin falyahmadillah alaiha ya gode wa Allah akan wannan mafarkin da ya gani wa yuhaddith biha kuma ya bayar da labari wa mutane masoyanta cewa na ga kaza na ga kaza na ga kaza ana fahimta ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a riwayar muslim yace wala yusbir illa man yushid kar ya bada labari sai wanda yake so sai masoyinka kai ma kana son sa mai maka fatan alkhairi shi kawai zaka faɗa wa irin wannan mafarki na musamman ne ba kowa ake faɗa ba in kai mafarki mai kyau to ka faɗa amma kar ka faɗa wanda yake gaba da kai ko wanda zai faɗi mummunar magana wanda ka san in ka faɗa alheri zai faɗa sai ka gaya daga cikin waɗannan hadisai mun fahimci cewa in mutum ya mafarki mai kyau na farko ya gode wa Allah kana farkawa ka ce alhamdulillah ka yi godiya ga Allah da ya nuna maka na biyu ka roƙi Allah ya sa abin da ka gani ne ya tabbata ta yi ka gani abu na alheri ne a ranar kiyama kawai sai ka ga a ranar kiyama gashi nan ana ta kiran mutane listin mutane a wuta ga abokinka wani an ja shi ga wani an ja shi kawai can sai ka ga annabi ya nuna ka ce zo nan ka zo kuma ka ga manzon Allah yana maka fara'a ya baka hannu shin kun sha hannu kuma ku sha baka farka ai alhamdulillah gare ana fahimta ko to irin wannan in ka gani kai ta bada labari duk masoyinka a taya ta murna kuma ka gode wa Allah kuma ka yi addu'a Allah ya sa ta tabbata sai ka kara son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara intizami da sunnansa saboda ya tabbata gare ka abu na uku shine sai ka bayar da labari da mutumin da kake so abu na uku kuma shine karka bada labari da wani da kake gani ne hasada ne ko mai kashi wanda zai ji haushin abu karka ga mu kawai ka bar shi musamman in shi kana jin shi aka jadin nan aka kai shi ta kai aka kai ka aljanna wallahi karka ga mu sai dai ka ce wani a rika kulawa ne wani a kula ta san duniyar nan ba ta ba wani a kula amma ka je ka faɗa ya ce maka kai ne dan mutum ba ni da dan mutum ba kaga wannan ya bata maka aiki yawo sannan idan ka ga mummunan mafarki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idara ma yakra idan mutum ya ga abin da baya so fa ya ta'awwad billahi min sharriha ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin ta wa min sharri shaytan da sharrin shaytan wal yaskum salatan sannan yayi tofi sankufu wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadurruhu kuma kar ya bada labari ga kowa saboda hakan zai sa ba mafarkin ba zai cutar da shi ba a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyar suqa la an yazali bi salatan mutum yayi tofi sankufu a gefen sa na hagu wal yasta'id billahi min ash-shaytanir rajim kuma ya nemi Allah tsari daga shaytan tsaffe dan uku sannan kuma wal yatahawwal an jabbihi alladhi kana alayhi sannan mutum ya canza makwanci gefen da yake tinda tashi daga wurin ya koma gefe a wata riwaya duk wannan suna cikin Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yaqum wal yusalli ya tashi ya salla wala yuhaddith biha an-nas kuma kar ya bawa mutane labari ta cikin wadannan hadisai sun kuma mun fahimci cewa idan mutum ya mummunan mafarki da akwai abubuwa shida a kansa idan ka shawara abubuwa hudu muka faɗa ka gode wa Allah ka roki Allah ya tabbatar maka ka bayar da labari wa mutumin kirki wanda kake so sannan kar ka bayar da labari wa mutumin da ba mutumin kirki ba ko wanda kake gani zai maka hasana abubuwa na wato hudu idan kuma mummuna ka gani to abubuwa shida na farko kana farkawa ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar wani ya mafarki yana boxe yadda ki bango ya tashi wallahi sai dai kare hannun sa kago da Aisha dai ya so ya mata illa yanzu na tunda wani barawo ka samu kada ka ai kaje da ka dan mori ya zo maka sata amma ka da ki bango kuma na hannun ka ya kare kago wannan shedan ya so ya mata mummunan illa ki shi sai ki kare ni tsari saboda in ya samu damar ya maka haka nan gaba in ya samu dama mai zai maka sai ka dauko wukar da take karkashin abin nan ka ka tari kanka ko ka jawo bindiga ka harbi kanka kana bacci ko ya saka masu ciwon sleeping sickness da za ka iya fita mota ta buge ka ko kana cikin tafiya ya saka kai bacci da karfi ya saka je kai accident da yawa daga cikin accident shedan yana sa wa mutane ta hanyar su yi bacci ya danne su sai ya ga sun zo da kan hakarin sai ya sa su farka duk shedan yana iya sa irin wannan to kaga shi yasa kana ganin shedan ya fara zuwa maka amma farki yana kawo maka mummunan abu ka nemi tsarin Allah daga shedan abu na biyu shine wato ka nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ke cikin mafarkin don ta yi akwai mummunan labari da ya ci to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin kuma menene munin sa Allah ya raba ka da shi na uku shine mutum yayi tofi gefen hagunka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuna bayyana ka toba kan uku a gefen hagunka saboda shedan sai ina yake zuwa ta hagu yake zuwa sai ka nemi tsari daga Allah akan yayi nesa nesa da kai abu na huɗu shine karka bada labari wa kowa kawai kai shigo a gunka saboda karka faɗa wani ya ce maka to kaga cikin ma wani abu kaga zai kara razanar da kai zaka kai shi abinka duk wannan abin da ka gani mai muni ba wanda zai iya raba ka da shi kewa tunda Allah ya sani ka ne tsari daga ka ne tsarin sa ka ne kuma tsarin sharrin shaytan a cikin mafarkin shikenan ka gama karka fa'a ko na biyar shine ka tashi kai sallah idan munin yayi yawa ka tashi ka je kai alwala ba ka koma bacci ne kuma yanzu shedan ya zo kun kwanta tare kuma ka zo ka ci gaba da kwanciya da shi ka ci ka je kai alwala sai ka zo kai sallah raka'a biyu sai ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin wannan abin da ka gani sannan kuma sallah tana koran shedan zai nesa abu na shida shine sai ka canza wurin kwanciya in kana kwanciya daga gefen gado kana sai ka canza ka koma ta ɗaya saƙin in kana gefen katifa ta can sai ka koma ta can ba wannan nufi in kana dama sai ka koma hagu ba ana fahimta ko in kana ta gefen nan sai ka koma ta gefen can. To sai babu na karshe shine wata hanya ake bi in kana so kai mafarki mai kyau, ka zama kana yin arubiya baka yin nuna da mafarki, kuma inda mafarkin ka zai zama irin na gaskiya. Taya ake yi a fara irin wannan in baka taba yi ba? Wani yace shi yana so ya mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don Allah ya zai. To ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yi, ana fahimta? Idan mafarki ne mai kyau generally, to abubuwa shida ne. In mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake so kai, sai ka ƙara da na bakwai. Abu na farko shi ne asidi, ka zama kana da yawan gaskiya, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan gaskiyarka yawan yin mafarkinka na gaskiya, yawan ƙaryarka yawan ƙaryarka a mafarki. Saboda ba yanda za a yi, duk abin da mala'ika zai gaya maka, me zai gaya maka? Gaskiya zai gaya maka. To in kai magareci ne, mala'ika ba zai zo yana cikin wani harkar da kai ba. Don haka duk mutumin da ya zo ya ce maka ma ya yi mafarki yana so a fassara masa, sai ka ga asali maƙaryaci ne, to ka rabu da shi, kar ma ka ma saurare shi. Kuna fahimta? Saboda mafarki na gaskiya yana da alaƙa da gaskiyarka kai. In kana so ka zama mai yin mafarkin gaskiya, kuma galibi in ka ga abu ya tabbata, to kai ma ka zama duk abin da ka faɗa gaskiya ne. Ka hana kanka yin ƙarya komin daɗinta, ka ɗora wa kanka faɗar gaskiya komin ɗacinta. To wannan zai sa ka fara yin mafarkai na gaskiya. Kuma mun faɗi amfanin ya zama ana ba ka satan amsa kafin abu ya faru, ai ka samu daɗi. Ka zo nan baiwa ce ba ƙarama ba, amma ba ka iya samun sosai kana da gaskiya. Abu na biyu shi ne ka riƙa cin halal. Duk abin da ka san kana ci na haram, ko a cikin sana'arka akwai harkar haram, ka yi nesa da shi, don ba za ka riƙa yin mafarkin gaskiya ba. Ba yadda za ka yi ka ci haram, ka yi tasuri, ka kwanta ka yi bacci, mu mala'ika zai yana ba ka labarin da zai faru gobe. Waɗansu suna jin yunwa, waɗansu har mutuwa suna yi sakamakon wani abin da kai ka danne ka ci. Amma kuma ka zo ka ce, kuma za ka zo ka yi mafarki na gaskiya, mala'ika zai yana ba ka labari, kai ne ɗan gidan wa? Ba za ka samu wannan gatar ba. Abu na uku shi ne kiyaye al'amuran addini na al'amur wan nahi, abin da aka yi umarni ka zama kana kula da sallah, kula da azumi, abubuwa dai na umarni na addini, abubuwa na haram ka guje. Duk abin da Allah baya so ka guje shi. Ka rikita ka zama mutumin kirki, duk inda Allah ke so ya ganka ana ganinka, inda Allah baya so ba a ganinka. Nawa kenan? Uku. Na hudu, idan ka zo yin bacci ka yi alwala, kuma kana da tsarki cikakke, kar ka kwana da janaba, ballantana baka da alola. Duk wani abu na rashin tsarki ka gama da shi, ka yi tsarki kafin ka yi bacci. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa a yi mafarki mai kyau, wanda bai da tsarki ba zai iya irin wannan mafarkin ba. Ana fahimta? Abu na biyar shi ne in za ka kwanta ka kalli alƙibla, kar ka kalli, wato ka kwanta da dama kuma ka kalli alƙibla, yana daga cikin abin da yake sa a yi irin wannan mafarkin. Sannan abu na shida shi ne ka ambaci Allah, ka yi addu'o'i irin wanda aka saba yi kafin a yi bacci, da azkar ɗin da ake yi duka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Sannan ka yi taɓa ɗan ambata subhanallah alhamdulillah la ilaha, har ka yi bacci kana ambaton Allah. To wannan yana sa a yi mafarki mai kyau. Abin da yake ƙarawa kuma ka yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ka yi ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ka yi bacci. Kana istighfari kana salatin manzon Allah, kana istighfari kana salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To in Allah ya ji Annabi zai zo maka bayan ka cika waɗancan abubuwa. Na fata an gane. Sannan a yaushe ake cintata lokacin da za a irin wannan mafarkin? Ba ko yaushe bane. Lokacin da aka fi yin irin wannan mafarkin shi ne bil asha, lokacin ƙarshen dare, lokacin da Allah yake saukowa zuwa saman duniya kamar yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. A lokacin da Allah ke cewa ina mai nema a bashi, ina mai neman tsari a tsare shi, ina mai tambaya a amsa masa. A irin wannan lokaci ne in kana so ka yi mafarki, ka cika waɗannan abubuwa za ka iya mafarki mai kyau, kuma Allah zai iya baka labarai. Misali ka tashi ka yi nafilolinka, ka yi sallolinka, ka yi addu'o'inka, ka zo za ka koma kwanciya, ka cika waɗannan abubuwa, kuma kana so Allah ya nuna maka wani abu da kai istikhara a kai. Kun san yawancin mutane in suka yi istikhara kawai amsansu shi ne Allah ya sa abun ya yi mai kyau ne, amma ba za a iya nuna maka ba. To in ka kai matsayin da za a nuna maka, sai Allah ya sa a mafarkin a nuna maka ba ma alheri ba ne, kamar rabu da shi, shi ke nan kalinka ya kwanta. Ko ka gaya wa wane ba sai ya yi abu kaza, ba sai ya sha wahala ba zai samu ba. Duk wahalar da kake sannan ba da kai za a yi ba, shi ke nan sai haƙura.
in wani mutum yana takarar wani abu kuma kana son sa tsakani da Allah sai a nuna maka sai ka ce mishi kamar daina shan wahala za ka kashe kudin ka ne ba za ka samu ba amma an zo nan gaban Allah da kai da Allah shikenan mutum yana iya ganin wannan in ya cika wadan amma yaushe ne kuma mafarki ya fi ƙarya shine mafarkin farkon dare shine lokacin da shedanu suna dawowa sun gama hayaniya suna dawowa ka kwanta farkon bayan isha'i kai mafarki ko na bayan la'asar wannan gaskiya yanci ba na gaskiya bane jama'a an fahimta waɗannan abubuwa da muka ji fa'idoji ne kaɗan su ne babin farko daga cikin babuka uku da za su zo mana a cikin waɗannan darussa na wannan shekara in Allah ya so dangane da mafarki muna fata Allah ubangiji ya albarkace mu da abinda muka ji mu yi aiki da shi mai kyau wanda kuma yake na kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu ba da dama 'yan tambayoyin da ake da su sai mu dan amsa su waccan tambayar tunda ya ce a cikin karatu yake so ina gani a barka ta su ne zuwa za mu amsa tambayoyi zalla insha Allah sai ya zama a lokacin da za mu amsa kuma ina gani kamar ma duka masarar tambayoyin kawai duka a bar su sai Allah sai mu wadata shi tun da an tashi a cikin taimakon da aka nema a cikin masallaci an samu 12,665 Allah ya saka da alkhairi za mu fara tashi a cikin wannan asusu ne kawai na marayu yanzu kuma muna fata Allah ubangiji ya sa a ƙara samun taimako mai kauri wanda zai sa da yardar Allah mu haka kuɗi miliyan ɗaya abin da nake so kenan Allah ya taimake mu har mu samu dama da za mu karanta rai wa marayu a wannan lokaci ya zama kuma Allah ya sa mu yi tarayya a cikin ladan da Allah ke bayarwa waɗanda suke jin kan martani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.